sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5 za ku kuma ya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji matsayin limaman kungiyar Izala kan batun dokar kare haƙƙoƙin mata da ke gaban Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, sai sharhin jaridan Arewacin Najeriya na wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Mayakan Kurdawa da ake kiran su Peshmerga da ke samun taimakon sojan artillery na ƙasar Turkiya a jiya Lahadi sun ƙara samun nasara akan mayakan IS wanda ke wajen Mosul, a birni mafi girma na biyu a ƙasar ta Iraki, har ma wani lokaci suka ce suna dab da garin Bashika. Kwamandojin mayakan Kurdawan da sun shaidawa manema labarai a wajen garin na Bashika cewar mayakan da su na shiga cikin garin na Bashika ɗin mai tazaran kilomita 10 a arewa maso gabashi na Mosul, ɓangaren da mayakan IS suke. Da yake an hana 'yan jarida shiga garin saboda ba tabbas aka gano irin hali da garin yake ciki zuwa yau Litinin ba. Duk wannan al'amarin da yana faruwa ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya kai ziyara a ƙasar, inda ya tattauna da shugaban Kurdawan Mas'ud Barzani da manyan hafsoshin sojinsa a garin Erbil da ke kusa da Mosul ɗin. Carter, wanda ya gana da shugaban Recep Tayyip Erdogan na ƙasar Turkiya a ranar Juma'a, yana neman kwantar da tarzoma da ke tsakanin shugabannin Sunni na Turkiyya da kuma gwamnatin Shi'a ta Iraki, waɗanda suke cece kuce da junansu sakamakon mayaka 1,000 da Turkiyya ta jibge a kusa da Bashika a ƙarshen wancan shekara don horar da 'yan Sunni kenan da Kurdawa wanda suke yaƙi da dakarun ƙungiyar IS.
Wani sabon fada ya saki barkewa jiya Lahadi a birnin Aleppo da sojoji suke kewayewa kwanaki uku bayan da suka dakatar da fada don shiga da kayan agaji. Wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Siriya da mazauninta yake a Burtaniya ta Syrian Observatory ta ruwaito cewa sojojin sama da na ƙasa sun koma ga kai farmaki a kan garin. Haka kuma kungiyar ta Burtaniya ta ce an samu tashin rigingimu a wurare da dama, inda wani tsohon birnin tarihi da aka raba shi tsakanin yammacinsa da ke hannun gwamnati da kuma gefensa na yamma. Yanzu haka dai kungiyar 'yan tawayen ta ja kunnen mazauna garin na Aleppo da cewa su nisanta kansu da ma'aikatan gwamnati saboda hare-haren da ake ji za a iya kaiwa a waɗannan ma'aikatu. Wannan al'amari ya tilasta Majalisar Ɗinkin Duniya dakatar da fitar da marasa lafiya da take yin niyyar yi a ranar Juma'a daga gabashin birnin Aleppo saboda rashin samun tabbacin tsaro daga bangarori masu fada da juna.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. 'Yar takarar shugabancin ƙasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, wacce ke kyautar zaton lashe zaɓen da za a yi a watan gobe, yanzu ta yi watsi da abokin karawanta na Republican Donald Trump, kuma ta mayar da hankalinta ne a kan yaƙin zaɓen wakilan jam'iyyarsu don samun rinjaye a manyan majalisun dokoki da na tarayyar Amurka. Hillary Clinton ta gaya wa manema labarai cewa yanzu ba ta tunanin mayar wa Trump da martani, kuma a kan irin sukar lamiri da yake mata cewa tana karɓan rashawa, don haka ba ta cancanci shiga fadar shugabancin Amurka ta White House ba. Tsohuwan sakatariyar harkokin wajen Amurka ɗin ta shaidawa 'yan jarida a cikin jirgin kamfe nata shekaran jiya Asabar cewa tana kyautata zaton ita ce za ta zama shugaban ƙasar Amurka mace ta farko, kuma sauran kwanaki 16 da suka rage a yi zaɓen ranar 8 ga watan Nuwamba za ta maida hankali ne wurin ganin an zaɓi masu 'yan takarar jam'iyyar Democrat na Majalisar Dokoki don samun rinjaye a majalisar, wanda a halin yanzu majalisar jam'iyyar Republican ce ke riƙe da rinjaye a majalisun wakilai da na dattawan ƙasar.
Dubban matan ƙasar Venezuela sun gudanar da gagarumin zanga-zangar lumana a kan titunan Caracas, babban birnin ƙasar, shekaran jiya Asabar, don nuna rashin jin daɗinsu da dakatar da kuri'ar raba gardama wadda ake so a yi amfani da ita sakamakonta wajen saukar da shugaba Nicolas Maduro daga kan kujerar mulki. Masu zanga-zanga ƙarƙashin jagorancin Lilian Tintori da Patricia Guterres, matan waɗansu shahararrun 'yan siyasa da ke ɗaure kuma sanannu wurin sukar lamirin wannan gwamnati, sun tare wata babbar hanya ta birnin domin nuna rashin jin daɗi da kuma kama ludayin gwamnatin ta Maduro. A ranar Alhamis ne jami'an hukumar zaben Venezuela suka dakatar da kuri'ar raba gardama bayan kimanin shekara guda ana 'yan adawa na kamfe don nuna matsayinsu a kanta.
Jama'ai a Faransa sun fara shirin rusawa da kuma tada dukkan mutane da ke cikin wani sansani na 'yan gudun hijira da ke kusa da birnin Calais mai tashoshin jiragen ruwa da ke arewacin ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Doma da labarin buɗe taskar hotonnin namu a birnin Kanan, Najeriya, inda jiya Lahadi aka kammala taron wa'azi da ƙungiyar Izala ta shirya na ƙasa da ƙasa. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ci gaban rahoton.
Batun kudurin dokar daidaita gado tsakanin jinsin maza da mata, matsin tattalin arziki da al'umma ke ciki, da jaddada muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi, na daga cikin manyan batutuwan da suka mamaye wa'azi da jawaban da shehunan malaman suka gabatar a wurin wannan wa'azi na bana. Imamu Abdullahi Balalau, da ke zaman jagoran tafiyar Izala a Najeriya, ya yi jan kunne ga 'yan majalisar dokokin Najeriya dangane da dokar daidaita gado tsakanin maza da mata.
Mu ɗauka Allah ke jarraba mu. Mutuba da mu da mutanen gwamnati, su kansu gwamnati su dau matakin da duk za su iya dauka su ga cewa tattalin arzikin nan ya farfado, an samu sauki ga dukkan al'umma, an yi adalci. Mu kuma sauran talakawa mu kama tuba wa Allah, kowa ya san irin laifukansa, ya tuba zuwa ga Allah. 'Yan majalisa kansu da su yi tsokana zuwa ga Allah subhanahu wataala, musamman ma Allah ya ce ga rabon da za a yi tsakanin namiji da mace a wurin gado, a ce a'a sai a daidaita, to wannan tsokana ce ga Allah subhanahu wataala. Wakilanmu da suke majalisa su tsaya su ga cewa duk abin da za su yi ba a taba haƙƙi na Allah subhanahu wataala ba. In sun yi wannan, to ƙasa ta kama hanyar zaman lafiya.
Dama dai malamai da yawa a nan Kano sun dade suna amfani da majalisai da mumbarai wajen wayar da kan al'ummar musulmi game da hadarin da ke tattare da wannan doka. Sheikh Abdul Wahab Abdullah na cewa
suna magana akan tosayawa mata da kula da su, to a ba su haƙƙin su zama daya. Dama ita mace mata suka haife mu, dole a tosaya musu, dole a kula da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana birne yaran mata da nasin Qur'ani yanda Allah ya fara. Sauraka suna tosai Allah din nan manzansa sun fi tosayawa da wani dan majalisa. To yanzu ga kasan yaran mata sun gama secondary tamamin bisa dare, ba su samu jami'o'i ba. Ina 'yan sanantocin suke, duk musulmin da yake sanata ya yi shuru ya karbi albashi a yi wannan dokan, wannan rashin hankali ne, haka dokan Allah ne.
To sai dai Honorable Abdulrahman Kawu Ismaila, da ke zaman mai taimakawa shugaba Buhari na musamman kan lamuran majalisar wakilan Najeriya, ya ce fadar shugaban ƙasa ba ta da hannu a cikin shirye wannan kuduri na dokar daidaita gado.
A dan haka aka zaɓi shugaban ƙasar, dama kare kundin tsarin mulkin Najeriya, ba shi da ruwa da wannan doka. Doka ce ta majalisar, ita kuma majalisa tana da 'yanci ta ƙirƙiri doka ta yi dokarta, a kawo masa shi kuma ya sa hannu. Saboda haka ba ta zo gabansa ba, bai ma san da ita ba, sai an gama doka shugaban ƙasa zai sa hannu, shine ake ce ma yayi consenting ko kuma a'a. Bangaren majalisar dattijai ne suke da wannan magana, bata ma je majalisar wakilai ba. Don haka bari mu gani tukunna in ta iya tsallakewa ta zo gabanmu, a nan ne za mu iya gaya wa 'yan Najeriya ga halin da muke.
Honorable Abdulrahman Kawu Ismaila kenan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Malam Mahmud, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Wa ya san gobe banda Allah in ko ka sami mu ganka, wa ya san gobe banda Allah. kwa ya san gobe banda Allah an ya sane mu ganka wanda dai ya sane mu ganki sai katuran yoka na da hani sai katuran gobe babu hani to Allah shin ya gane wannan haka dan kasuwa ka gane katarai yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan ba san gobe banda Allah sai kaga saniki yana sarauta sai katarai gobe ba sarauta katana jiru an yi canji duka Allah ya gane wannan sai katarai yau kana da halin rafiya ka gane sai ka tarin gobe babu hali ana wani hajjin ka ba Allah ya gane wannan ba Allah ya san da wannan ka san gobe banda Allah
marigayi dan marayan Jos yanzu kuma ga shirin mu na gaba
yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
mazuraran mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin To yau za mu kawo ƙarshen fira da muka soma makonni biyar da suka gabata da baƙin namu Professor Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido akan tabarbarewar tattalin arziki. Ga wakilin mu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wannan tambaya da yawa Dr. Muhammad Hadi Musa.
A matsayin ka na dan ƙasa masani misali idan aka ce ka ƙara wa gwamnati da wata shawara kan yadda za ta aiwatar da abin domin hirar da muka yanzu ta nuna cewa duka mun yadda cewa wato ana tsare-tsare kan wannan sunan da Najeriya ta yi tana da kyawawan manufofi a takarda amma aiwatarwa shine jidali ya kake ganin gwamnati waɗannan ya kamata ta bi wajen aiwatar da waɗannan manufofi nata na rayuwar tattalin arziki a takaice
To shawara ta kashi biyu ce shawara ga gwamnati da hukumominta da kuma shawara ga mutane a daidaikun su al'umma. Shawara ta ga gwamnati da hukumominta shine idan an ciza sai a hura. Kudurinta mai kyau ne kuma dama hakan ya kamata ta yi. Gaskiya in ba irin wannan matakin aka dauka aka tsaurarawa aka tsaya tsayin daka gaskiya wannan abun ba zai yi ba da ake so lalle ƴan Najeriya akalla su ci da kansu kamar yadda Dr. Aminu Fage ya ce toothpick abinda ake sakacin hakori a ce sai ka je China zaka siyo shi Allah akalla duk irin waɗannan abubuwan da ba handset ne na waya ba ba generator ba transformer ba wanda ba za mu iya yi ba to irin waɗannan su mu iya yin su mana to koda alal akalla waɗannan mai to wannan mataki da gwamnati ta dauka mataki yayi daidai kuma in ba tsaurarawa akai ba gaskiya ba zai yi wa iya samun nasararsa ba amma an ciza sai kuma dan samu wata yar kafa kadan sai a hura yadda mutane za su dan samu dama da za su yi numfashi shakewar da aka yi musu su kuma al'umma a daidaikun su ko kuma a dunkulan su shawara da nake da ita shine su yi maza su ribaci wannan damar ta su yi kokari su kafa kananan masana'antu abinda su Dr. Aminu Fage suke kira small and medium enterprises kamfanin da za su inganta su gurin harkar samar da kayan masarufi wannan shine zai sauri ya saukaka wancan radadi da ake fama da shi na rashin shigo da kaya a daidai lokaci guda kuma zai samar da arziki aljihuna da iyalan waɗanda suke yin wannan haka zalika manoman mu su ma su sake zage dantse kamar da Alhaji Babangida Lami da ya ba mu wannan wato kididdiga na yawan hekta ko eka da muke da shi na damuna da na rani da wanda za a yi sau ɗaya da wanda za a yi sau biyu sai amfani da shi domin ya saukaka wancan rashin shigo da abinci da ake yi da shi kuma tare da la'akari da Dr. abinda Dr. Aminu Fage ya ce cewar mun fi ƙauyukan China ci gaba da kuma mu akan kanmu ma ni nake so rufe da shi abubuwan da aka yi a wancan lokacin na dalage da shinkafar da alkamar da audugar da koko da aka yi da sauransu, ai an yi su lokacin ba internet, lokacin titunan Najeriya ba su kai yawan haka ba, lokacin professorsin Najeriya ba su kai haka yabawa ba, lokacin waɗanda suka san harkar sana'a ba su kai haka ba, kuma lokacin amfani da takin zamani bai kai haka yawa ba, kuma aka ci waccan nasara. Yanzu kuma duk da waɗannan abubuwan ba a ci wannan nasarar ba, kaga kenan ba za a dora abin a rashin lantarki ko a dora abin a rashin titi ko rashin takin zamani ba. Mu dai sake duba mu gani cewa daga kanmu ne, kamar yadda Dr. Aminu Fage ya faɗa, mun sangarce da samun kuɗi directly da gwamnatin tarayya muke kashewa, sai muka manta da komo suwaye, muka manta da masana'antun mu, muka manta da noman mu.
Shata guri na yake ci
kayan yara guri na nake ci
inda na dauki ya ganga ta kana na dauki dan amshi na ka kamaro kana na zan ya shata mammalo guri na yake ci
kayan yara guri na nake ci
maso zowa office koye office maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane guri na yake ci sababur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci
kayan yara gumi na nake ci
kuma kowa ya mike dangi ko tattale ku neme na kan ku kama ko wane gumi na yake ci
kayan yara gumi na nake ci
shata alhaji dan kadnawa yau ya dole ga ya zauna amma hakkin shi ya zo ne ma kayan yara
Dr. Aminu ka yi bayani amma dai a dunkula a takaice mai shawara ga misali al'ummar ganin gwamnati tana cewa ita fa ga inda ta sa gaba a gefe guda kuma wato ƴan ƙasa suna kukan talauci da yunwa da rashin abin hannu da rashin abin da za ma ai aiki a sana'anta.
Mafita ko shawara ta ƙarshe shine wato mutane su ci gaba da haƙuri da gwamnati tare da yi mata addu'a, wanda ni ina da kyakkyawan yaƙini cewa wato wannan gwamnatin ba ta zo bane don ta azabtar da al'umma, ta zo ne don ta kawo gyara. Kuma dukkan 'yan Najeriya da masu kuɗi da masu hali da masu talakawa maza da mata da kowace ƙabila ne ta zaɓi wannan gwamnatin ne ba don komai ba, domin ta kawo mata canji dangane da halin ta da cikanta a baya. Saboda muna so mutane abin da ba da shawara mutane su jajirce a ci gaba da wato yawa wannan gwamnati addu'a a wannan manufi da ta zo da shi Ubangiji Allah ya ba ta ikon aiwatarwa.
Ƙarshe ba so ne maka tambaya ba, amma manufar tattalin arziki ko ilimin tattalin arziki ya yadda da magana da Dr. Muhammad Hadi ya faɗa cewa in an zo da policy a dinga cizawa ana hurawa.
Zancen cizawa da hurawa wato kamar wani abin da za a zo na sarai ni alsharina kenan, in dai za a yi daga
ilimin tattalin arziki
duk wani policy ko wani kuduri da aka dauka a ka'ida kamar yadda muka yi magana a baya shine yana da kyau a bashi dama ya kai lokacin da ake ganin cewa za a cimma buri. Amma kana ganin cewa ka dauko wani abu domin wasu mutane sun shiga cikin wani hali a ce to bari a zo a yi dan compromising dan kada wasu a wannan ni ban goye bayan haka ba. Idan gwamnati ta zo da kuduri a bar kuduri ya tafi a yadda ya kamata, domin ci gaba domin gwamnati ta zo da abin ne ba dan ta takura shi ma ba, illa ta taimaka cewa a shawuya a yanzu a nan gaba kuma a ji daɗi.
Annabi Babangida Lamido, me zaka ce da ƴan kasuwa da masu masana'antu a ƙarshe?
Mu ƙara hakuri ko mu ji tsoron Allah. Shikenan.
Ba abin da kuke bukata? Ba abin da ba tarawa da za ku taka bayan wannan?
To malam Mamuda,
wasu kun yanzu gashi suna korar ma'aikata kuma hakan din yana ƙara wato yawan talauci a tsakanin al'umma.
A kar a kawo wannan, ka dauke shi da wannan manufa. Kamfani sai ya aiki sannan zai ba da kuɗi. In kamfani ai duk abin da aka ce ma kamfani ai guri ne na riba, guri ne na samun riba. In ba zan samu riba ba zan ga ba zan yi asara ba. Saboda haka a bayyane take, in har ba na samun kuɗi, kamfani dole ya rage ma'aikata, dole kuma ya rayu. In ta kai kuma in ya rufe ya za a yi. Wannan shi ne wanda yake shi ya kawo durƙushewar shauran duka masana'antu wanda yake sun yi katutu da ya, domin me in ka ɗauka kamar misali a arewacin ƙasar nan gabaki ɗaya a state 18 mun yi asarar ma'aikata fiye da mutum miliyan 30. Yau ɗin nan in ka dubi faɗin Kano da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin local government ma'aikatan wata ba su kai 100,000 ba. Amma durƙushewar masana'antu da aka yi fiye da mutum miliyan 3 ne ba su da aiki daga su da wanda suke amfana su. Saboda haka irin wannan za a duba a gani. Kuma kamar yadda yake ga mutane a ita gwamnati dole ta tafiyar da tsarinta bisa tattalin arziki. Mun misali ta hada kai da 'yan kasuwa wajen gudanar da mulki na public private partnership. Misali gidan ruwa, duk abin kuwa more rayuwa ya kamata kai a hada kai da 'yan kasuwa su yi wannan din su kamar takin nan ma shi kansa. A ba wa kamfanin nuka na gida su rika sarrafa abuwa, gwamnati tana sa policy na ana ingantacce. Kamar ruwan sha kamata ya a saida gurin, amma a rika wannan yau ga gidan mai, yau ga gidan mai yadda yake, ana bar kowa kowa ya samu mai. Haka in aka zo aka bar wa mutane suka saka jari ba za a bari ya lalace ba. Haka duk hanyoyi a saida su, hanyoyin taka mota wannan. In ba haraji akai duk haka za a yi fato-fato a rika wannan din su kullun, haka za a yi wannan. Saboda haka sai mun shiga da'a na taimakawa gwamnati kuma ita
gwamnati. Wannan jarin hujja kenan kuke so a yi?
Matuƙa da gaske, dama ita ake yi. Ai jarin hujja gaskiya ne. Saboda haka in na saka jari dole in samu riba kuma dole in aiki. Tsarin gwamnati kawai ta fidda tsari na tabbatar kan cewa an yi aiki bisa ka'ida, kuma kai ka zo na gurin 'yan jarin hujja Germany. In baka fatan ka koma ko kuwa ka san mai rayuwa irin wannan.
To jama'a, ƙarshen firar kenan, da fatan an himmatu. Sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Professor Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilin marje Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodone wanda daidaita mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin alherin Ubangiji.
To a gaida malamai, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:23 na safe. Ga Sale Shehu Ashaka da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako.
Sharhin jaridun wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust. Sokoto za ta gyara asibitoci 22 da naira miliyan 440. Gwamnatin jihar Sokoto za ta yi kwaskwarima ga asibitoci 22 don yunkurin bunƙasa harkar kiwon lafiya a jihar. Haka nan jaridar Daily Trust ta ba da wani labari kan Niger Delta, inda ta ce Dakaru sun damƙe masu fasa bututun man fetur a Niger Delta. Rundunar gamayyar sojoji a Niger Delta ta damƙe mutane 5 da ake zargin su ne masu fasa bututu a yankin. Haka nan an kwato jiragen kwale-kwale masu inji na miyagun a hannun waɗanda aka kama. Irin wannan nasara a hangen Commander Otuji ta ƙara ma Dakarun ƙarfin gwiwa na 'yan ta yankin Niger Delta daga 'yan ta'adda. Ita kuwa jaridar Leadership ta wallafa labari mai taken Zamanin almubazzaranci ya wuce. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zamanin kashe kuɗi ba gaira babu dalili ya wuce don yanayin matsin tattalin arziki da ƙasar ta shiga. Shugaban na magana ne a jawabinsa da aka gabatar a taron maraba da ɗaliban jami'ar Ilori da ke jihar Kwara. Shugaban ya ce duk da haka gwamnatinsa za ta ci gaba da sama wa jami'o'i daidai abin da ya sawwaka. Hakanan shugaban ya nuna ƙwarin gwiwa nan nan gaba kaɗan jami'o'in za su iya ɗaukar nauyin kansu da kansu. To za mu leƙa jaridar Dizdi wacce ta ba da labari mai taken ban goyi bayan bincike a gidajen alƙalai ba. Babban alƙalin Najeriya Justice Mahmud Muhammad ya ce bincike a gidajen wasu alƙalai karan tsaye ne ga hukumar kula da lamuran shari'a NJC. Jaridar Daily Sun ta ba da labari mai taken nan da shekaru 50 bishiyoyin ƙwarar manja za su ɓace a doron ƙasa. Jaridar ta rawaito wani ƙwararre kan harkar kwakwar manja, Mustapha Muhammad, ya ce ba daidai ba ne ake amfani da gangar icen kwakwar manjan wajen gine-gine, hakan nan da amfani da gefensa wajen rufi. Yin hakan a cewar ƙwararren zai sa nan da shekaru 50 su ɓata-ɓat daga dazuka. Salih Shehu Ashaka, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Salih, sai kuma ra'ayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. Yau zan yi cigiyar wato sanatanmu mai wakiltar ringin da ainihin wato Gumal da Kazaure, Sanata Ojo. In yi cigiyar kuma wato ɗan majalisarmu mai wakiltar ringin da Taura, wato Gausu Boyi. In yi kuma cigiyar ɗan majalisarmu mai wakiltar ringin wato Aminu Sule. Waɗannan mutane tun da aka yi zaɓe ba mu sake ganin ƙesu ba, sun mana alƙawarin za su samu mana da magudanar ruwa a cikin unguwarmu ta Nasarawa, kasancewar inda muna ta zo muna fuskantar matsalar ambaliyar ruwa. Amma tun da aka yi zaɓen nan suka ɗau alƙawarin nan ba mu sake ganin su ba. Don haka nake kiran al'ummar ringin da Gumal da Kazaure, in shekara ta 2019 ta zo mu canza ainihin matsayin Ojo, shi kuma Gausu Boyi mu canza ainihin matsayinsa, shi kuma Aminu Sule Sankara mu maye gurbinsa. Ɗannan mutane tun da aka zaɓe su ba mu sake ganin ƙesu ba, mu ga ko wani abu da suke ba.
Assalamu alaikum biyuwa Hausa, sunana Muhammad Sani Babbar Rami na Shogo Local Government Niger State. Da Allah biyuwa ku san min da saƙona ga alƙalai da 'yan sandan Niger State kuma Shogo Local Government. Gaskiya sun yi wani abu mai ban mamaki, an samu wanda ya nemi salwantar da rai domin ya karɓa mota a hannun wani yaro, amma Allah ya tsallakar da shi yanzu ka ta kama hannunsa domin dalilin riƙe doka. Sannan kuma wannan mai satin motar ya tsere da motar, Allah ya taimaka jama'a su ƙarfin shi, aka kama shi sannan aka hannunta shi ga hukuma. Sai ga shi an bi ta ƙarƙashin ƙasa, an je an fito da shi a sunan wai bai da hankali, wai taɓo hankali gare. Kuma jami'an tsaro da hukumar 'yan sanda wai ta ba da daidai shi a matsayin mara hankali, wanda ya yi shekara 30 tare jama'a ba a taɓa ganin wani abu da ya nari shi hankali ba. Ga shi ya nemi ya salwantar da rai ya wuce da mota, amma ya kuma an zo an ba shi an ba da daidai shi nayin yawon sai da garama. Don Allah, don zafin Allah, alƙalai ku tsoron Allah, 'yan sanda ku tsoron Allah.
Ra'ayoyi masu saurare, kafin mu ƙarƙare baki ɗaya ga taƙaitattun labarai.
Jama'ai a Faransa suna shirin rusawa da kuma tada dukkanin mutane da ke cikin wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da birnin Calais mai tashan jiragen ruwan da ke arewacin ƙasar. Aikin kwashe bakin haurin da yawancinsu ya kai aƙalla 6,486. Ƙungiyoyin agaji sun ce kila yawan mutanen ma zai kai 8,300. Ana jin wannan aikin zai ɗauki kamar mako guda ana yinsa. Za a baiwa bakin haurin wuraren zama a cibiyoyin 'yan gudun hijira a faɗin ƙasar Faransa da kuma damar neman samun mafaka. Sai dai akwai damuwar cewa wasu bakin haurin ba za su yarda a tada su daga gurin ba.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safe rediyo, sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusufu Harande. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan mataimakin sufeta janar na 'yan sanda na Shiya Abuja, MK Muhammadu Malumfashi, wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya da daddare a babban asibitin Abuja. Allah ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makiri da wato Solomon Abo da kuma injiniyan mu Charles Hall Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.